الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Talata 23 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 12 ga watan 12 shekara ta 2017, lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Tahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salama Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne wa laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Kamar kana tambaya shiga magewaya tana iya bata shafa akan kufi? Ba abin da ke bata shafa akan kufi illa janaba. Abu na biyu shine kuracewar lokacin da aka kayyade ma mutumin da ya saka kufi, domin da kufi idan aka ce khuf susaiti ne na fata, an gane ko da shi kufi da susaiti wannan namu na tsumma wanda ake sawa, da kuma takalmi da rawani gaba ɗayan hudun nan shafa akan su ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma rangwame ne aka ma al'umma. Idan mutum yayi arwalla cikakka ya sanya susaitinsa ko ya sanya kufi ko ya sanya takalmi, daga lokacin da yayi wannan arwalla, misali a lokacin magariba yayi arwalla cikakka ya sanya susaitinsa a kafa, idan lokacin isha yayi arwallarsa ta warware, idan yayi to ba maganar ya cire wannan susaiti, iya abinda zai yi sai ya shafi kan susaitin nan saman takalmin, haka zai shafa ya fara daga nan ko ya fara daga nan saman kada yake shafa. To daga wannan isha an ba shi damar awa 24 a duk lokacin da arwallar shi ta warware, ba maganar ya fitar da susaiti ya wanke kafa. Da zarar ya shafa ruwa akan, ya shafa a kundansa, kawai sai ya shafi saman kafar. Mutumin da yake zaman gida an ba shi awa 24 shine yini da dare. Idan kuma mutum yana kan halin bulaguro, awa 72 shine kwana 3. In bulaguro ya tsananta kamar yadda hadisi ya tabbata daga Umar Allah ya kara masa yadda, mutum yakan iya shafa tsawon sati guda. Misali irin kamar sujawa da suke zuwa mai siyan su yi wata da watanni da abin da ya kama da haka, irin wannan rangwame su ne ya fi sauki ma gare su. Shafa akan wannan takalmi ko akan susaiti ko akan kufi, wannan gaba ɗaya abu ne wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka waɗannan abubuwa biyu su kaɗai ne suke ɓata shafa. Misali yanzu na yi arwalla cikakka na sanya kufi na, na yi shafa a kansa zuwa dan lokaci sai janaba ta same ni, to fitar da wannan kufi ya zama wajibi domin na yi wankan janaba. Wankan janaba dole ne mutum sai ya hada zahirin jikinsa gaba ɗaya da ruwa. Amma barci ko bayan gari ko bawali ko fitar iska wannan baya bata shafa akan kurshi. Arwalla ce kadai ta warware kenan. In ka sake arwalla ba sai ka fitar da wannan society iya abinda za ka yi saman kawai za ka shafa. Karin fa'ida, hadisin da ya zo a kan shafar sama da ƙasa wannan bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne dhaif. Iya abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne shafar sama kufi kawai. Kamar yadda Aliyu Allah ya kara masa yadda yake faɗa hadisin ya gabata a darasin na bulughul mara. Aliyu yake cewa law kana ad-dinu bi ra'yi لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب على ظاهر الخفين. يكي تشيوا إندا أتي الدين الله أكر رأيي أكي جناش دسان زوجيا تودا قصن خف شي يبدا تشيوا جمد شابا أكن سما تودا قصن شيني أي أكي تاكوا تودا شي يبدا تشيوا أشابا أكن سما. Sai Aliyu ya ce tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa wato akan bayan hufinsa kenan nan zahirin kufin saman kafa. Ya ce nan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shafa. Wannan hadisi ne tabbatacce. Iya abinda hadisi yake tabbatarwa game da shafar hufi sama ake shafa ba tare da ƙasa ba. Hadisin da ya zo akan shafar sama da ƙasa bai inganta ba. Shafar saman kana iya farawa daga nan kai gaba ko kuma daga gaba kai baya haka shi kuma ba sai ka jika hannunka da ruwa ba, a kawai shafar ita kadai ce aka sunnanta maka. Wasu malamai sun yi sharadi na cewa shi kofi sai ya sitirce idanun sau, ma'ana ya zo mahallin da aka farlanta na arwalla. Suka ce in yana da tsaga shi sosai tun ko kofi inda ya kai kashi ɗaya daga cikin ukun diddige suka ce ba za a yi shafa ba. Haka suka ce idan mutum ya yi shafa ya fitar da susetin ko ya fitar da kufin shafar ta ɓaci dole ya maida ya sake arwalla ya sake shafa. In kuma bai maida ba da gaugawa suka ce wannan shafa ta ɓaci. Dukkan waɗannan sharuɗa da suka zo da su babu ɗaya wanda ke akwai dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi. Dukkan waɗannan sharuɗa da suka gitta babu shi daidai da sharadi ɗaya wanda ke akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan shi wanda zai iya zama dalili. Kawai in kai arwalla cikakke a cikakka ka saka susetinka a kafarka, idan arwallarka ta warware ka sake wata arwalla, idan ka shafi kai ka shafi kunne, kawai sai ka shafi saman susetin. Daga wannan lokaci da kai shafa to kana da tsawon awa 24. Shi ne muka yi misali yanzu lokacin magariba na yi arwalla cikakka sai na saka susetti na a kafa. Da lokacin isha ya yi arwalla ta warware, idan na sake arwalla ba maganar in fitar da susettin domin na wanke kafa. Da zarar na shafa ruwa a kai na shafa a kunne sai na shafi sama kofina. Daga lokacin wannan isha ina da tsawon wato awa 24 shi ne sai izuwa isha ta gobe. Isha ta gobe in ta zo dole ne na fitar da wannan susetti ko na yi arwalla cikakka. Idan na koma saka shi kuma har daga wannan lokaci ina da tsawon awa 24, wannan ga wanda yake zaman gida kenan, wanda yake cikin bulaguro awa 72. Kamar yadda hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, Al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya biya bukatarsa ya dawo, ya ce sai na zo ina zuba masa ruwa yana arwalla, ina zuba masa yana arwalla. Manzon Allah da ya shafa ruwa a kansa, Al-Mughira ya ce sai na sunkuya domin na fitar masa da kufinsa. Manzon Allah sai ya ce da'ahuma fa inni adkhaltuhuma dahiratani. Manzon Allah ya ce rabu da su kar ka fitar da su, ya ce domin na shigar da ƙawahuwa na suna tsarkakaffu a cikinsu, ma'ana na yi arwalla cikakka. Manzon Allah sai ya shafa a sama kufin kamar yadda Al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya kara masa yadda ya rawaito. Kina abinda muke so mu gane, ba a yanzu da nayi arwalla cikakka na sanya susiti a kafa a lokacin da zai yi shafa ba a wannan lokaci bane ba kenan in arwallar ta warware ne na sake wata arwalla a lokacin nan ne ba sai na fitar da kofin na wanke kafa kawai iya abin da zai yi shafa zan yi a sama susiti to daga wannan lokaci da nayi shafar shine nake da awa 24 yini da dare kenan darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya didi gabar da malaye bayani game da cewa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a shine yin imani da azabar kabari liman kana lahu ahla ga duk wanda ya cancanta a azabtar da shi a kabari azabar kabari tabbas ce wata mai yahudiya ta shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai take fada ga Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa yake Aisha ki nemi tsari da ubangijinki ya kare ki game da azaba ta kabari a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida Aisha sai take bashi labarin abinda wannan mai yahudiya ta fada masa na cewa tana umurninta cewa ta nemi tsari game da azaba ta kabari a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mata inkari bayan haka sai Allah ya masa wahayi game da azabar kabari tabbas ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake umarnin mu cewa mu nemi tsari game da azabar kabari mu nemi tsari game da azabar kabari don haka sai ya sunnanta mana yin addu'a a tahiyya ta ƙarshe a zama na ƙarshe a dukkan sallolinmu na farilla wannan addu'a wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa yin ta wajibi ne matsayin ta ya wuce sunna bayan yayi tahiyya yayi salati salatul ibrahimiyya manzo Allah sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات haka manzo Allah yake wannan addu'a a dukkan zaman sa na karshe a cikin sallolin sa yakan ce ya Allah ina neman tsari da kai wato game da azabar wutar jahannama ya Allah ina neman tsari da kai game da azaba ta kabari Ya Allah ina neman tsari da kai game da fitina ta mai shafaffen ido wanda yake tacicce makaryaci shine ad-dajjal domin idansa na dama a shafe yake a makauce yake ido ɗaya ta gare shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yace inna rabbakum laysa bi a'war lalle ubangijinku ba mai ido ɗaya bane Ubangiji ta'ala yana da idanu guda biyu waɗanda suka dace da girmansa shi ya san yanda idanunsa suke mu ba mu sani ba amma mun yi imani mun tabbata yana da idanu kamar yanda ya ba mu labari a cikin alqur'ani tajribi a ayunina jaza'an liman kana kufi haka kuma ya faɗa wali tusna'a ala aini kuma haka manzansa ya faɗa yace inna rabbakum laysa bi a'war manzo Allah yace ubangijinku ba mai ido ɗaya bane sai yace wa innal masiha dajjala shi almasihu dajjal tacicce makaryaci manzo Allah yace a awarul aini liyumna idansa na dama manzo Allah yace a makauce yake ka annahu ilabatun fashiha idan nashi manzo Allah yace kamar kwayar inabi ce wanda ta motsi an san inabi ko shine rezan kenan wanda ya motsi ruwan ya tsiyaye to haka idan nashi yake kuma tsakanin idanun nasa manzo Allah yace an rubuta kafir a wata riwaya yace kafun fa'un ra'un ke akwai a rubuce tsakanin idanunsa manzo Allah yace dukkan mumini da wanda ya iya rubutu da karatu da wanda bai iya rubutu da karatu idan ya gani zai karanta ya gani dan haka shine yace ya Allah ina neman tsari da kai game da fitina ta almasihu dajjal sai yace ya Allah ina neman tsari da kai game da fitina ta halin rayuwa da fitina ta mutuwa yin wannan addu'a wasu malamai suka ce wajibi da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa sunna ce kaga anan manzon Allah ya sunnanta mana neman tsari game da azaba ta kabari to dan haka ita azaba ta kabari karka yi zaton cewa sai wanda aka yi rami aka binne shi ne za a dandana masa azaba wannan alal aglam ne akan rinjaye duk wanda ya mutu rami ake a cikin ƙasa abin da shi sawa'an muminai ne ko kafirai ne haka Allah ya shar'anta mana kamar yadda yake cewa kuma amata hufa a kabara ubangiji ta'ala shi yake karɓar rayuwar bayinsa fa a kabara kuma shi ne yake shigar da shi kabari hatta da kafirai in mutum ya mutu rami ake abin da shi illa wasu ɗaiɗaiku su ne sukan kone gawar mutum su shekar da tokar to ko wanda aka kone gawar shi aka shekar da tokar ubangiji ta'ala zai tattara shi ya azabtar da shi azaba ta kabari idan ya cancanta a masa haka wanda naman daji ya cinye shi ubangiji subhanahu wata'ala zai azabtar da shi azaba ta kabari in ya cancanta a masa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa laula an tadafanu yace in ba dan kar aje junan ku ya kasa binne juna manzon Allah yace la da'utu Allah ta'ala an yuriyakum azabal qabr aw kama qala yace wallahi da na roki Allah ya nuna muku azabal qabri ido da ido kun gani abin da ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangijin sa ya nuna mana azaba ta kabari dan kada mu furgita mu razana dan uwan mu ya mutu mu kasa zuwa mu yi rami mu binne shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bar duniya sai da Allah ya ji yadda shi azaba ta kabari yana wucewa wani lokaci manzon Allah sai ya wuce da wasu kaburra a birnin Madina sai manzon Allah yake cewa innahuma la yu'azzabani waɗanda suke cikin kaburran nan manzon Allah ya ce ana azabtar da su sai ya ce wa ma yu'azzabani fi kabir ba a azabtar da su a sababin wani abu mai girma sai ya ce bala innahu la kabir manzon Allah ya ce kwarai ya ce wallahi abu ne mai girma a gun Allah amma su a ganin idanunsu abu ne wanda yake bai taka karaya karya manzon Allah sai yake cewa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu min al-bawl ko kuma la yastabri'u min al-bawl ɗaya daga cikin su abin da ya janyo masa azabar kabari manzon Allah ya ce baya nisanta kanshi game da bawli idan yana bawli yakan bar bawli yana taba jikinsa wannan shine sababin abin da ya janyo masa azabar kabari manzon Allah sai yake wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima ɗayan manzon Allah ya ce shi kuma ya kasance yana kai kawo wato game da gutsurtsoma tsakankanin jama'a don haɗa fitina wato yakan ɗau zancen wane ya kai ma wane don ya haɗa fitina tsakaninsu shi ne ake kira da annabimanci ka ɗau zancen wani ka kai ma wani da nihin ka ƙulla fitina tsakaninsu to wannan shi ne sababin abin da ya janyo masa azabar kabari domin shi annamimi har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa a hadisi ingantacce la yadkhulul jannata qattatu manzon Allah yace annamimi baya shiga aljanna duk wanda ya halitta annamimanci kwata kwata Allah ya haramta masa aljanna in kuwa ya san annamimanci laifi ne ya ci gaba da yi ya mutu bai tuba ba to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai shigar da shi aljanna a karan farko sai an azabtar da shi gurgudan laifinsa da haka manzon Allah ya ce shi ɗayan annamimi ne yakan ɗauki zancen wani ya kai ma wani domin ya haɗa fitina shi ne sababin abin da ya janyo masa azabar kabari manzon Allah sai ya sa aka karyo masa wani reshen icce na dabino manzon Allah sai ya tsaga shi biyu sai ya kafa akan kowane kabarin da yake su manzon jiya sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanwa ba ta jika a bakinsu mutane ne waɗanda suke masu kwaɗayin ilimi yin haka sai suke tambayar manzon Allah suka ce ya rasulullahi menene hikima game da wannan icce da kakariya ka tsaga ka dasa akan kowane kabari manzon Allah sai ya ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabsa dan Allah ya sauƙaƙa musu azaba ta kabari matukar waɗannan itace suna ɗanyu ba su bushe ba ceto ne alhurma ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu a gun ubangijinsa a dan saukaka musu azabal kabri gulgudan itacen nan suna dayyo da zaran sun bushe kuma za a ci gaba da azautar da su wal iyazu billah. Kaga wannan hadisi ne yake tabbatar mana azabal kabri tabbas ce, don haka yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jamaa shine yin imani da azabal kabri ga wanda ya cancanta a azautar da shi. Kuma haka mu yi imani da ni'ima wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke azurta wasu daga cikin bayinsa tun daga kabari kafin a wayi gari kiyama. Allah ya sanya mu dace, kamar yadda bayani ya gabata a cikin hadisin Al-Bara'u ibn Azib a darasi da ya gabata. Sai malam ya ce wa su'ali munkarin wa nakirin, hakanan yana daga cikin aqidar mu ta ahlus sunna wal jama'a yin imani da tambaya ta mala'iku guda biyu, ɗayan sunan shi munkar, na biyun kuma sunan shi nakir. Mala'iku ne guda biyu wanda Allah ya wakilta su game da tambayar yi ma bawa tambayoyi a kabarinsa. Shine ya ce wa su'ali munkarin wa nakirin fi kabarihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyihi, ya ce da tambaya ta mala'iku guda biyu munkar da nakir da suke ma bawa a cikin kabarinsa, sai masa tambaya dangane da Ubangijinsa, tambaya ta biyu dangane da addininsa, tambaya ta uku dangane da annabinsa. Su waɗannan tambayoyi na mala'iku waɗanda suke ma duk wanda Allah ya karɓi rayuwarsa illa waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya toge mana, wanda Allah yana ɗauke musu tambaya ta kabari, irin su shahidi wanda ya samu shahada a fagen daga, wannan ba a masa tambayar kabari. Haka mutumin da ya mutu daren Juma'a da mutumin da ya mutu a ranar Juma'a shi ma ba a masa tambaya ta kabari, Allah yana ɗauke masa wannan, domin alama ce daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe mutum ya mutu a daren Juma'a ko kuma a ranar Juma'a. Idan aka ce daren Juma'a kenan daga fadawar rana har izuwa ketowar alfijir, ran Alhamis kenan, daga fadawar rana zuwa ketowar alfijir duk wanda ya mutu a matsayin shi na mumini a wannan lokaci, to ya samu alama daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe, ana kyautata masa samun rahama ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To haka nan wanda ya mutu a ranar Juma'a, ranar Juma'a ita kuma daga ketowar alfijir izuwa fadawar rana, daga ketowar alfijir izuwa fadawar rana duk wanda ya mutu a wannan tsakani shi ma Allah ya ɗauke masa azaba ta kabari da tambayoyin da ake ma bawa a cikin kabari, Allah ya ɗauke masa. To dan haka wannan tambayoyi na mala'iku shi ma ba sai an binne mutum, ko wanda aka kone gawar shi aka shekar da tokar Ubangiji ta'ala zai tattara halittar shi, kuma mala'ikun za su yi masa tambaya. To waɗannan sukan yi wannan tambaya bayan an gama binne mutum, waɗanda suka kawo shi suka binne sun juya baya, a wannan lokaci waɗannan mala'iku guda biyu sukan zo su zaunar da shi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana. Farko sai su tambaye shi man rabbuk, wane ne Ubangijinka? Mumini sai ya ce rabbi Allah, Allah shi ne Ubangijina, shi ne abun bautata, ba ni da wani abun bauta in ban da shi. Ma'anar rabbu shi ne ar-rabbu, ma'anar shi shi ne al-ma'budu bil haqq. Ma'ana idan suka ce masa man rabbuka, wane ne Ubangijinka, ma'ana wane ne Ubangijinka wanda ya halicce ka, wanda kake bauta ma, kenan mumini sai ya ce rabbi Allah, Allah shi ne Ubangijina, shi ne abun bautata, ba ni da wani abun bauta in ban da shi. Sai su masa tambaya ta biyu, sai su ce masa wa man nabiyuka, wane ne annabinka? Sai ce nabiyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai su yi masa tambaya ta uku wa ma dinuka, menene addininka? Sai ce dini al-islam, musulunci shine addini na, bani da wani addini in ban da shi. Sai su ce masa daman Ubangijinmu ya sanar da mu irin wannan amsa zaka bada, amsa dacicciya, alƙawali ne Allah ya yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, waɗanda suka yi imani Allah na tabbatar musu da faɗa matabbaciya a rayuwarsu ta duniya da makomarsu lahira. Yanda a nan duniya suke faɗa Allah shine Ubangijina, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na, musulunci shine addini na, to haka in an musu wannan tambaya a cikin kabari haka za su bada amsa. Dan haka waɗannan tambayoyi aka sunnanta mana a ƙarshen kiran sallah mu ringa jaddada su. Yana daga cikin addu'ar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta mana a ƙarshen kiran sallah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Kaga raditu billahi rabba, tambaya ta farko, wa bil islami dina, tambaya ta biyu, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan haka ita wannan amsa tun mutun yana raye yake tana darta, tun mutun yana raye yake tana darta, shine tsara dokokin Ubangiji subhanahu wataala. Mutun ya fahimci tauhidi, kalima ta la ilaha illallah, ya san me ta kunsa kuma ya aiki da abin da ta kunsa, wannan shine abin da zai bashi damar bada wannan amsa idan mala'iku sun masa. Dan amsa wannan tambaya ba wani tsaba iya larabci bane ba, ko kai ne si ba waihi in dai baka tanadi ba amsar ta ba yanda za a yi kaba da. Ga waɗanda suke tatattun Larabawa irin su Abu Lahab, irin su Abu Jahal da sauransu sun kasa bada wannan amsa. Kuma kasancewar bayan mutum ya mutu an binne shi, wani ya zo ya tsugunna da hilo ya wai a lokacin nan zai lakanta masa, ya Abdullah, ya Abdullah, uzkur ahadan ladhi kharajta alayhi min ad-dunya wa hiya shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa idha sa'alaka al-malakani al-karimani ar-rabbika wa dinika wa nabiyika fa qul lahumā allahu rabbī wal islamu dīnī wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallama nabiyyi. Wai haka za a laganta masa, wai in mala'iku biyu masu daraja wai sun tambaye ka wane ne ubangijinka, ka ce Allah shine ubangijina. In sun ce maka wane ne, menene addininka, ka ce musulunci shine addini na. In sun ce wane ne annabinka, ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi na. Wannan ba su yadda za ta kullama, don haka hadisin kwata-kwata ma ba ya da asali, ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce. Kuma malikiya ba ta yarda ba da yin wannan talqini. Ka koma cikin sharhi na risala na hashiyatul adawi, ko kuma a cikin nassi ma na littattafan fiqh na malikiya, babu inda aka ce in mutum ya mutu an binne shi, bayan an binne shi a zo a tsugunna a yi masa wannan talqini. Waɗanda suka tafi akan a yi ma mamaci talqini su ne malaman Shafi'iyya. Hadisin ko hadisi ne mawdu'i, hadisin ƙarya ne, kwata-kwata baya da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan amsar wannan tambaya tun mutum yana raye yake tana dadda. An gane ko? Haka nan ba wannan littafin da aka zo wai idza mata al-audu yawmal qiyamah, wai idza mata al-audu da ake yi har zuwa ƙarshe, wai za a tambaye ka wa man abuka, ka ce abuna Adam, wa man ummuka, ka ce ummi Aisha, wannan Hawwa ne, da cewa wa ma qiblatuka, ka ce qiblatiyar Ka'aba da sauransu. Wannan duka babu su, tambayoyin guda uku ne: wane ne ubangijinka, menene addininka, wane ne annabinka. Kenan fatan da muke Allah ya tabbatar mana da wannan amsa mai dacewa. Kuma dan haka aka sunnanta mana idan mutum Allah ya masa rasuwa bayan an gama binne shi, manzon Allah yakan tsaya kan kabarin sai ya ce ma sahabbai, istaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tasbita fa innahu al-ana yus'al. Manzon Allah sai ya faɗa ga sahabbai, ya ce ku roƙa ma dan uwanku gafara, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa mai dacewa, domin a yanzu za a yi masa tambaya, a yanzu za a yi masa tambaya. Manzon Allah ya ce ku roƙa masa Allah ya datar da shi game da amsa mai dacewa. Manzon Allah in an ya gama binne mamaci tsayu ba yake akan kabarin, dukkan sahabbai tsayuwa suke, a tsaye suke ba a tsugunna ba. Wannan tsayuwar ita ce sunna game da yin wannan addu'a, tsugunnawa ba tare da wata larura ba saɓanin sunna ne. Sai ya ce ku roƙa ma ɗan uwanku gafara, ku roƙa masa samun tabbacin bada amsa mai dacewa, domin a yanzu za a yi masa tambaya. Usman Allah ya kara masa yadda shi ya rawaito mana wannan hadisi, hadisi ne ingantacce. Idan ka huda da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, iya addu'ar shine Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu, Allahumma ghafir lahu Allahumma sabbithu. Idan da larauci zaka yi haka, zaka yi ta maimaitawa, ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa. Ya Allah ka gafarta masa, ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa, inda yaran Hausa za ka yi. Bayan ka yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka daga hannunka, in so samu ne ka fuskanci alkibla, sai ka yi ta masa wannan addu'a, ka yi ta yi, ka yi ta yi, ka maimaita bakin iyayenka. Kar ka yi jiran cewa sai wani ya raba muku addu'a, da zaran an mai da ƙasa an yayyafa ruwa, daga hannunka ka fuskanci alkibla, ka buɗa da salati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka yi ta addu'a, wannan shi ne sunna. An gane ko? In kowa ya zauna, karkaji kunyar jama'a ka tsugunna. Kunyar Allah da ta manzansa ita take gaba da kowa. An gane ko? Kuma in ba a kwatantawa, ta yaya za a yi a gane? Addini sai ana bayyanar da shi wanda bai sani ba yake fahimtar shi. Inda a ce babbuwewa ake ana karantawa, yaya za a yi wannan addini ya iso mana? Haka. To shine anan. Wato sai yake cewa alama ja'at bihi al-akhbaru an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, akan yanda hadisai suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, na daga cikin su hadisin al-bara'u ibn azib, Allah ya kara masa yadda kamar yanda bayani ya gabata. Sai yace wa anis sahabati ridwanullahi alaihim, haka hadisai sun zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, Allah ya kara musu yadda hadisan da suke tabbatar da wato azaba ta kabari, kuma da tambayoyi da Allah yake ma mala'iku suke ma bawa a cikin kabarinsa. Sai yace wal qabru, shi kabari raudatu min riyadil janna, imma ya zamanto dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna. Idan aka ce riyad, in aka ce rauda, wato shine dausayi kenan. An gane ko? A Hausa kace dausayi, ko kace garka, ko kace lambu. Min riyadil janna, wato daga cikin dausayi na aljanna. Wannan ga mumini, bayan mala'ikun sun masa tambayoyin ya bada amsa, maza Allah yake cewa a lokacin nan waɗannan mala'iku za su ce da shi, kwanta ka yi bacci ka huta, irin bacci na sabon ango wanda ba wanda ke falkar da shi. Face mafi tsoyo jama'a abunsa ita ce amarya. A lokacin nan maza Allah yake za a fada da kabarinsa iya ganin shi. Shine muka yi misali, daga nan in ganin shi zai hango maradi, to iya fadin kabarin shi, iya tsawon kabarin sa. A wata riwaya, dama da hauni za a fada da kabarin kamu 70. Maza Allah yace kuma za a buɗa masa kofa daga cikin kofofin aljanna, ya ci gaba da shakar kanshinta da ni'ima har izuwa kiyama. Maza Allah yace kyakkyawan aikin sa da ya aikata a rayuwarsa, Ubangiji ta'ala zai suranta wannan aikin ya koma mutum kyakkyawa, mai kyakkyawar fuska, mai daɗin ƙanshi, zai zauna ya ringa ɗebe masa kewa. Sai shi bawa ya ce, kai ko wane ne? Sai ya ce masa, ni ne aikinka na ƙwarai wanda ka aikata a rayuwarka ta duniya. Allah ya sauwa rani ne a kan wannan sifa don na ci gaba da ɗebe ma kewa har izuwa ranar ƙiyama. To wannan ga mumini, don haka manzon Allah shi ne ya ce a nan, wal qabru raudatu min riyadil janna, wato shi kabari dausayi ne daga cikin dausayi na aljanna. Sai ya ce au hufratun min hufarin niran, Allah ya kare mu, ko kuma ya zamanto rami ne daga cikin ramuka na wuta. Wannan ga kafiri ko munafiki, kai tsaye bayan an masa wannan tambayoyi ya kasa ba da amsa, waɗannan mala'iku wato a lokacin nan za su kai masa duka da guduma ta bakin ƙarfi, kamar yadda ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, gudumar da za a doki dutse, komin girman shi zai nike ya zama gari. Waliyazi billahi, a lokacin nan za a kuntata kabarinsa, manzon Allah ya ce sai ya kai haƙarƙarin shi ya saba saboda matsewar kabari. A lokacin nan manzon Allah ya ce kuma za a buɗa masa rami daga cikin ramuka na wuta, ya ci gaba da shakar gubarta, wato da tsananin zafinta har zuwa yinin alkiyama. Mummunan aikinsa da ya aikata a duniya, Ubangiji ta'ala sai ya maida shi ya zamanto mutum wanda yake mummuna, mai bakar huska, mai dagulan ido, gaya mai ɗoyi, yana tsine masa albarka, shi yana la'antar shi, shi yana la'antar shi. Sai ya ce masa, Allah ya kare ni game da kai, kai ko wane ne? Sai ya ce masa, ni mummunan aikinka ne da ka aikata a rayuwarka ta duniya, zan ci gaba da ɗanɗana maka azaba har izuwa yin alkiyama. Wannan hadisi na al-bara'u ibn azib yana tabbatar mana azaba ta kabari da ni'ima ta kabari. Za mu tashi gaba ta gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والأرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما خلق له والخير والشر مقدران على العباد ما لم الله يجي كنسا واتونا فدا شيني يكي تشيوا ونؤمن بالبعث malam yace muna imani bil ba'ath wato game da tashin alkiyama idan aka ce al ba'ath wato shine tashi bayan mutuwa dawo da halitta ta halittu bayan kasa ta cinye gangan jikin sun diddike ubangiji ta'ala ya dawo da su kamar yanda suke kamar yanda yace wa huwa allazi yabda'u al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Ubangiji ta'ala shine ke dawo da shine ke farar halitta a farko kuma shike dawowa da ita bayan ta rududdige ta zama kasa sai ce wa huwa ahwanu alaihi dawowar shine ma mafi sauki a ganin idanunku saboda a dabi'ar dan adam da a ce ka kirkira abu ka samar da shi a farko to sake shi yafi sauki idan ka taba yin abu aka ce ka sake shi to sakewar zai zama abu mai sauki amma abinda baka taba yi ba a ce ka kirkiro shi ka yi shi to wannan yafi wahala to wannan Allah ya mana misali ne daidai da hankalin mu saboda mu a dabi'ar mu sake abu yafi sauki to amma abun Allah da farar da abu da sake shi duk daidai ba ku bambanci saboda duk abinda Allah ya yi ne da samar da shi ko rasar da shi yafi kyautawar ido gaggawa kamar yanda yace wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar lamarun mu in muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi ubangiji ta'ala yace bai zaman tuba face tamkar kyautawar ido ne da kalima ta kun fa yakun ubangiji ta'ala yake samar da duk abin da yake nihin samarwa da duk abin da yake nihin rasarwa yafi kyautawar ido gaggawa dan haka yake cewa innahu huwa yubdi'u wa yu'id Ubangiji ta'ala shine yake farar halitta a farko a babu ita shine yake kagarta wayu idu kuma shine yake sake ta zo da ita bayan ta rududdige ta zama kasa don haka a can cikin suratu kaf yake cewa qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa inda la kitabun hafiz Ubangiji ta'ala yace su masu inkarin kiyama kar su manta fa muna sanar da duk abinda kasa ta tauye na gangan jikin su duk abinda kasa ta ci ubangiji ta'ala yace muna sanar da shi wa inda na kitabun hafiz ubangiji ta'ala yace a wurin mu akwai littafi wanda yake mai kiyaye duk abinda ke cikin sa duk abinda kasa ta ci daga jikin dan adam Allah yana sanar da shi zai tattara ya dawo da halittar shi a ranar kiyama kuma ita kasar ba gaba ɗaya jikin dan adam take cinyewa tana cinye jikin gaba daya amma akwai wani kashi a kunkusan dan adam wanda ake kiran shi abun muzalla shi kasa ba ta iya cin shi kasa ba ta iya cin shi ta nan Allah yake tada halittunsa a ranar kiyama tare da cewa su annabawan Allah dama wannan khususiya ce ta su kasa ba ta cin gangan jikin su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana yace inna Allah harrama ala al-ardi ajsadil anbiya ko kamar kala Allah ya haramta ma kasa cin gangan jikin annabawa to da haka shi tashin alkiyama abu ne wanda yake tabbas shine malam yace wa nu'minu bil ba'ath yace muna imani game da tashin alkiyama Allah ya ba mu labari a cikin alqur'ani daban-daban na cewa ita alkiyama tabbas ce kamar yanda Allah yake faɗa mana lokacin da ya saukar da annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa daga aljanna ubangiji ta'ala yake cewa qala habitu ba'dukum li ba'din abu ubangiji ta'ala yace ku sauka daga wannan aljannatawa junanku makiya ne ga juna an gane ko ma'ana junanku zai ringa kiyayya da juna ku ƴaƴan adam sai yace wala kun fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi Ubangiji ta'ala yace na gare ku a ban kasa wato matabbata da jin dadi zuwa lokacin mutuwar ku qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajuna Ubangiji ta'ala yace a kasa za ku rayu a banta za ku rayu wa fiha tamutuna kuma a cikin ta za ku mutu wa minha tukhrajuna kuma daga cikin ta za a fito da ku a ranar kiyama ash-shahidu chayi wa minha tukhrajuna daga cikin kasar za a fito da ku a wani lokaci a yinin alkiyama kaga kenan wannan aya mai take tabbatar mana alkiyama kenan haka annabi nuhu alaihi salam na fada ga jama'ar sa wallahu ambatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikraja yake cewa ubangiji ta'ala shine ya halicce ku halitta daga kasa da halittar da yema mahaifinku annabi adam asalinku ne kasa ne sai yace thumma yu'idukum fiha sannan idan kun mutu ubangijinku zai maida ku cikin kasa shine ahirami abin ne ku sai yace wa yukhrijukum ikraja kuma daga cikin kasar zai fitar da ku in an yi gusa ta tashin alkiyama annabi nuhu ne alaihi salam yake ba mutanen shi labari kamar cewa alkiyama tabbas ce haka annabi ibrahim alaihi salam a cikin suratul baqara me yake cewa rabbi arini kaifa tuhyil mauta yace ya ubangiji na roƙonka nake nuna min yanda kake rayar da matacci a ranar kiyama qala aw lam tu'min ubangiji ta'ala yace shin ibrahim baka yi imani ba game da tashi bayan mutuwa qala bala yace kwarai da gaskiya ubangiji na nayi imani na tabbatar da cewa tashi bayan mutuwa tabbas ne walakin liyaquma inna qalbi yace ya ubangiji na nayi wannan tambaya nayi wannan tambaya ne dan zuciyata ta kara nutsuwa akan nutsuwar da nake da ita ubangiji ta'ala yace masa fa khudh arba'atan min at-tayri fasuhunna ilayka yace kama tsuntsaye guda hudu daban-daban nau'i daban-daban ka kama tsuntsaye guda hudu ubangiji ta'ala yace fasuhunna ilayka ma'ana kai kucin-kucin da su ka ciccira su ka hada naman da kashin da gashin da komai ka cakuɗa su kai cimri-cimri sun maji al'ada kulli jabalin min hunna juz'a kowane cimri ubangiji ta'ala ya ce ka nemi dutse ka je ka dora dutse daban-daban kai cimri hudu ka je ka dora a kan duwatsu sai ya ce sun madu uhunna ya ti na kasaya sannan ka kiraye su tsuntsayen da sunayensu ubangiji ta'ala ya ce ya ti na kasaya za su zo maka da gaggawa Annabi Ibrahim alaihi salam ya aikata haka kuma Ubangiji ta'ala ya zartar masa da haka Ubangiji ta'ala yake cewa Annabi Ibrahim sai yake cewa ya Allah nayi sanin lalle kai mabuwayi ne kai ke sama da kowa da komai da rinjaye ba a rinjayar ka kuma kai mai hikima ne baka azabu sai a mahallin da ya dace da shi to wannan Annabi Ibrahim alaihi salam kuma haka a cikin wato suratul shu'ara yake cewa wallazi aqma'u an yaghfira li khati'ati yawmiddin yace ubangiji na wanda nake bauta ma shine ubangijin da nake kwadayin ya gafarta mun kurakuraina yawmiddin a ranar sakamako me yake ni da ranar sakamako ranar kiyama kuma haka yake addu'a a cikin suratul ibrahim wannan cikin suratul hijr rabbana ighfir li kunkunu ce suratul ibrahim ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب yake cewa ya ubangiji na ka gafarta mun ka gafarta ma mahaifana yawm yaqum alhisab a ranar da hisabi ke tabbata ita ce ranar kiyama haka annabi Musa alaihi salam kamar inda Allah ya ambata mana a cikin suratul qaha annabi Musa yana cewa inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ubangiji ta'ala yake cewa inna sa'a yake mana hikaya akan wato ubangiji ta'ala yake cewa inna sa'ata lalle ita alkiyama atiyatu ubangiji ta'ala yace me zuwa ce ban makawa akadu ukhfiha ubangiji ta'ala yace ni kaina na kusa da koye ma kaina sanin lokacin alkiyama ko kuma akadu ukhfiha na kusa da bayyanar da ita kenan ta hanyar alamomin da suke nuna kusantarta ubangiji ta'ala yace na wato zartar da alkiyama litujza kullu nafsin bima tas'a dan a sakauta ma kowace rai da abinda ta aikata da irin abinda ta aikata a rayuwarta ta duniya wanda ya shuka alkhairi a rayuwarsa ta duniya
a wannan yini alkhairi zai girba, Allah ya sanya mu a cikin su. Wanda yayi kulla sharri a rayuwarsa ta duniya wal iyazu billahi, shi ma sharri zai girba a rayuwar alkiyama. Hikimar Allah ta wuce a ce jama'a su zo su rayu, wasu su yi aikin kwarai, wasu su yi aiki na banza, a waye gari shikenan haka a tafi ba tare da sakamako ba. Kiyama da Allah ya halicce ta, ya halicce alkiyama ne saboda a sakauta ma kowa da irin abin da ya shuka a rayuwarsa ta duniya. Shine yace li tujza kullu nafsin bima tas'a, dan a sakauta ma kowace rai da irin abin da ta aikata a rayuwarta. Ubangiji ta'ala yace fara ya suddannaka anha man la yu'minu biha, kada ya sha makance ka ya toshe ka game da yin imani da ita wanda bai yi imani da alkiyama. Ubangiji ta'ala yace kada ya bujirar da kai. Wata ba a hawahu, mutumin da ya bi son zuciyarsa fatar da ya halaka, kada ya hana ka yin imani da alkiyama. Haka daga cikin wato mumini na mabiyan Fir'aun yake faɗa ga jama'arsa, wa ya qaumi inni akhafu alaykum yawmat tanal, yace ya ku jama'ata ina ji muku tsoron yini na kiran juna. Wala yini ne yawmat tanal, yini na kiran juna shine yinin alkiyama. Sai yace yawmat walluna mudbirina, yini ne wanda za ku juya baya, malakum minallahi min asimin, kuma ba ku da wani mai ba ku tsaro da kariya game da azabar Allah. Ba wanda ya isa ya ba bawa tsaro da kariya game da azabar Allah a wannan yini. Haka ya koma faɗa, ya qaumi inna ma hadhihi la hayatud dunya mata, yace ya ku jama'ata wannan rayuwa ta duniya fa jin dadi ne wanda yake kankanne, ka mutu ka bar shi ko ya kare ya barka. Rayuwa ta duniya kenan jin dadi ne wanda yake takaitacce. Sai yace wa inna al-akhirata, yace lalle ita lahira, hiya darul qarar, yace ita ce gida wanda yake na tabbata. Duk wanda yaje yaje ba maganar dawowa, kuma ba maganar mutuwa. To dan haka ayoyi sun muce a lissafa waɗanda suke tabbatar da alkiyama. Ubangiji subhanahu wataala ya sanya mana misalai da misali a hankalce ga waɗanda suke inkarin alkiyama, kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa awalam yaru annallaha alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta, yace yanzu su masu musan alkiyama ba su san da cewa Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kassai bakwai duk girman su, wa lam ya'ya bi khalqihin, Allah bai gajiya ba game da halittar sama da kasa, bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta, shin bai zamanto ba mai iko akan rayuwar da matacci. Allah ya halicci saman bakwai da kasan bakwai, saman bakwai da kasan bakwai suna daga cikin manyan halittu na Ubangiji subhanahu wataala. To da Allah ya halicce su bai gajiya ba, shikenan kawai sai dawo da halittar dan adam ta gagare shi. Kaga wannan dalili ne a hankali, a hankalce in ka tabbata cewa da Allah ya halicci saman bakwai da kasan bakwai bai gajiya ba, to dawo da halittar ka zai gagare shi. To haka suke inkarin alkiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, wa qala alladhina kafaru la ta'tina sa'a, waɗanda suka kafirce ma Ubangiji suka ce ai alkiyama ba za ta zo mana ba. Ubangiji ta'ala yace qul wa rabbi la ta'tiyannakum, ce rantsuwa nake da Ubangiji na lalle ne alkiyama za ta zo muku. Kuma haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa yastanbi'unaka ahaqqul hu kuli i wa rabbi innahu laha, suna maka tambaya a haqqul huwa, alkiyamar da kake faɗa musu wai shin gaskiya ce? Ubangiji ta'ala yace kuli i, ce da su i gaskiya ce, wa rabbi ina rantsuwa da Ubangiji na innahu laha, lalle alkiyama gaskiya ce. In ka maida da niyyar zuwa alkiyama kenan, ko kuma kamar yadda wasu malamai suka maida da niyyar zuwa ga alqur'ani, shi ne yace kuli i, ce i, kalima ta ida ma kalima ce ta larabci aka hausantar da ita, kuma da aka hausantar da ita ba a canza komai ba. Wala abu kaza haka ne sai ka ce i. To haka yazo a cikin alqur'ani, wa yastanbiqunaka a haqqul huwa, sai yace kuli i wa rabbi innahu lahaq. Haka Ubangiji ta'ala na faɗawa, aqsamu billahi jahada aymanihim la yab'asullahu man yamut, sun yi rantsuwa da Ubangijinsu matukar rantsuwa, suka ce la yab'asullahu man yamut, duk wanda ya mutu Allah ba zai tada shi ba. Suka ce ba maganar tashin alkiyama, kawai tatsuniya ce ake muku. Ubangiji ta'ala ya ce bala gaskiya ne, wa'adan alaihi haqqa, zawwa da alkiyama alkawali ne na gaskiya da Allah ya daukan ma kansa, ta da alkiyama alkawali ne wanda Allah ya daukan ma kansa. Walakin na aksaran nasi la ya'lamu, amma mafi yawan mutane ba su san da haka ba. Sai ya ce li yubayyana lahum alladhi yakhtalifuna fihi, Allah zai tada alkiyama saboda wata hikima ya bayyana ma bayinsa abinda suka kasance suna sabani a cikin shi, wanda su mu'minai sun tabbata su suke kan gaskiya, su kafirai suna ganin su suke kan gaskiya. To abinda mu'minai da kafirai suka saba dan Allah ya bayyana musu cewa ga yanda hakikanin al'amari yake. Wali ya'lam alladhina kafaru annahum kanu kadhibi, dan waɗanda suka kafirce ma Ubangijinsu su tabbata cewa su maƙaryata ne. Allah zai tada alkiyama dan a bambanta tsakanin farar tsakuwa da azurfa, a rabe tsakanin dan nima da dan karewa, a san su wane ne masu gaskiya, su wane ne maƙaryata. To shine anan malam yace wa nu'minu bil ba'ath, yace muna imani da tashin alkiyama. Sai yace wa jazaa'il a'mali yawm alkiyamati, wato da sakamako game da ayyukan bayi wato a ranar kiyama. Malam yace mun yi imani da shi, duk abinda mutum ya shuka a rayuwarsa ta duniya to shine zai girba a gobe kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, kyautatawa sakamakon ta bai zamanto ba face kyautatawa kwatancin ta, haka muguntawa sakamakon ta bai zamanto ba muguntawa face muguntawa kwatancin ta. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, don haka malamai suke fitar da ka'ida al-jazaa'u min jinsil amal, sakamako yakan kasance ta irin abin da mutum ya aikata. Wanda ya yi da'a ga Ubangijinsa a wannan rayuwa tashi ta duniya, ya tsara dokokin Ubangijinsa, to shine zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Wanda ya kangare ma Ubangiji subhanahu wata'ala, ya karyatar da manzanninsa, to sakamakon shi a gobe kiyama mummuna ita ce wuta. Allah ya kare. Shine yace wa jazaa'il a'mali yawmal kiyama, yace da sakamakon ayyuka a ranar kiyama, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, faman ya amal misqala dharratin khairan yara wa man ya amal misqala dharratin sharran yara. Sai yace wal ardi, malam yace kuma mun yi imani game da bujuro da bayi da za a yi ga Ubangijinsu a ranar kiyama. Wa uridu ala rabbika saffa, a ran nan za a bujuro da bayi sahu sahu ga Ubangiji subhanahu wataala, za a zo da kuma, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, yawma idhin turaduna la takhfa minkum khafiya, yinin alkiyama yini ne wanda za a bujuro da ku ga Ubangiji subhanahu wataala, wata mai koyuwa game da ku ba ta koyuwa ga Ubangiji subhanahu wataala, ba wanda ya isa ya koye ma Ubangiji subhanahu wataala, kamar yadda ya faɗa inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama. To shine yace wal ard, wato da bujuro da bayi ga Ubangiji subhanahu wataala, malam yace mun yi imani da shi. Sai yace wal hisabi, wato da lissafa ayyukan bayi, idan aka ce al-hisab shine lissafi kenan, lissafa ayyukan bayi, wannan mun yi imani da shi, domin za a kowa za a lissafa iya abin da ya aikata a rayuwarsa, illa kasancewar shi mumini lissafin da ake masa sama-sama ne, ba a masa kididdiga. Kafiri da munafiki su ne ake masa kididdiga. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce, manzo Allah yake cewa wato laysa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halaka, babu dide da mutum dai wanda za a yi masa lissafi dai bayan dai a ranar kiyama face sai ya halaka, ba wanda zai kai labari, in dai aka tsaya aka ma bawa bincike aka bududdige. Manzo Allah yake wallahi babu dide da mutum daya wanda za a masa bincike a ranar kiyama a masa lissafi dai bayan dai, manzo Allah yake face sai ya halaka. Aisha sai ta ce, sai na ce ya manzon Allah, alaysa qad qala Allahu ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, shin Ubangiji ta'ala bai faɗa ba yace duk wanda aka bashi littafin sa a hannun dama da sannan za a yi masa hisabi hisabi sassauka? Kalifa manzon Allah ya faɗa, Aisha tana neman dalili. Yau ko in ka neman dalili sai a ce kai rashin kunya, dan haka suke kangewa wai man kala li shekihi lima wai lam yufli, wai duk wanda yace ma malamin sa dan me aka yi abu kaza wai ba zai rabota ba, wai dan haka kawai in dai aka ce ma kaza kawai kaje kauya kar kai tambaya. manzon Allah ya ce duk wanda aka masa babu daidai da mutum ɗaya wanda za a masa kididdiga a wajen lissafi a ranar kiyama face sai ya halaka. Aisha ta ce to Allah bai faɗa ba, ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna ma zalikal ard, wannan bujiro da ayyuka ne na bayi da za a bujiro musu a gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce walaysa ahadun yunaqashu al-hisaba yawmal qiyamati illa uzzi, babu daidai da mutum ɗaya wanda za a masa bincike na hisabi a ranar kiyama face sai an azabtar da shi, duk wanda za a masa kididdiga ɗaya bayan ɗaya. To dan haka su mu'minai lissafin sama-sama ake musu. Dan haka manzo Allah ya faɗa mana farkon abinda ake bincikawa daga cikin ayyukan bawa a ranar kiyama ita ce sallah. Idan an samu sallah ta cika, to shikenan sauran ayyukansa ba a bincikawa, sai a tattara mishi a ce ya wuce. Sai a tattara ya wuce. Walillahi al-masalu al-a'la, kai ne kake janye da mota da ka zo jandarma sai ya tsare ka. In ka nuna masa firmi dan wasu sauran takardu babu ma zai barka ka wuce, amma in babu firmi duk sauran takardun da suke baya ba wanda za ta amfane ka, sai an yi bincike. In ana aiki akan ka'ida ne muke magana, tunda dama ita ce jagora, shi ne ita ce takarda wadda ta fi kowace muhimmanci wadda za ta baka izinin tuka mota, sauran duka tafiya ne. To dan haka in an samu sallah ta cika, to sauran ayyukan bawa ba a bincikawa, sai a hada masa ya wuce. Dan haka shi bawa mumini sama-sama ake masa lissafi a ranar kiyama, ake masa lissafi ba a masa kididdiga, amma shi kafiri sai an masa kididdiga ɗaya bayan ɗaya. To shi ne malam ya ce wal hisabi, wanda gaya ayoyi na Alkur'ani sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar da wannan gaba. Sai ya ce wa qira'atil kitabi, wato da karanta littafi na aikin bawa, kowa za a bashi littafinsa kuma zai karanta, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a can cikin suratul haqqa, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha'umu qra'u kitabiya inni dhanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Ubangiji ta'ala yace ku san da cewa duk wanda aka bashi littafin sa a hannun dama, Allah ya sanya mu daga cikin su, fa yaqulu zai fada ga jama'ar sa yace ha'u muqra'u kitabiya, ku karbi littafi na ku karanta. Wannan ya ishe mu ishara tun a rayuwar duniya, ran da aka raba biletan wanda ya aikin kwarayya ya yake kwama yake ya meka ma jama'a su karanta, amma duk wanda ya samu mummunan sakamako a cikin biletan din shi boyewa yake ci yake, har yanzu ma ba a raba ba, har yanzu ba a raba ba. To gaya a yinin alkiyama duk wanda aka bashi ya samu aka bashi littafin sa a hannun dama, Ubangiji ta'ala yace fa yaqulu ha'u muqra'u kitabiya, sai yace ku karbi littafi na ku karanta, inni zamantu anni mulakin hisabiya. Sai ya ce mana kuma wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi, kusan da cewa duk wanda aka bashi littafin sa a hagun, wal iyazu billahi, Allah ya kare mu, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya, sai ya ce kai cewa ina ma ba a bani ba littafi na, wala ma adri ma hisabiya, ina ma a ce ban san ba menene hisabi na, ya laita hakanatil qadiya, ina ma a ce wannan mutuwa da nayi ta farko ita ce kawai shikenan an gama, halaka anni sultani khuzuhu fa gullu kuma aljahima sal. Haka can Ubangiji ta'ala ya ce fa man utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila, a cikin suratul isra. Duk wanda aka bashi littafin sa a hannun dama, waɗannan sune suke karanta littafin su. Ubangiji ta'ala ya ce daidai da fatar bayan dan dabino ba za a zalunce su a tauye musu ladan aikin su. To shine anan malam yace haka in ka koma cikin suratul inshiqaq, Ubangiji ta'ala ya faɗa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, kuma yace wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. To shine yace wa qira'atil kitabi, wato da karanta littafi da bayi za su yi, wannan malam yace mun yi imani da su, kamar yadda mun yi imani da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura ikra'a kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. kowane dan adam ubangiji ta'ala yace zamu lazumta masa littafin aikin sa a wuyan shi za a rataya masa wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mashura a ranar kiyama zamu fito masa da littafin a bude yana tashi alkiyama sai ya ga littafin gashi a bude ba sai yayi famar budewa ba ubangiji ta'ala zai ce masa ikra'a kitabaka karanta littafinka ko baka iya rubutu da karatu a ranar zaka karanta kafabi nafsika yawma alayka hasiba kai da kanka ka isa kama kanka hisabi a wannan yini ka san me ka zo da shi to shine malam yace kuma wassawabi yace muna imani game da sakamakon lada da Allah ya tanada ma bayinsa yanda ya faɗa mana a cikin alqur'ani da yanda manzon shi ya faɗa mana irin sakamakon lada da Allah ya tanada ma bayinsa malam yace mun yi imani da shi mun yarda da shi wal iqabi haka nan mun yi imani da hukuma wanda ubangiji subhanahu wataala ya tanada ma waɗanda suka kangare masa sai yace wasiradi yace mun yi imani da siradi siradi wata gada ce ta musamman wadda ubangiji subhanahu wataala ya girka ta akan wutar jahannama idan aka ce siradi shine kenan bature yake kiran shi fon a Hausa ana kiran shi kenan gadar jaba kenan gada wanda ake yi akan teku daga wannan gaba kenan a tsallaka duk da cewa jabar gari ne dai aka a Hausa ake cewa gadar jabar jaba ai gari ne an gane ku gada wanda ake yi ko ka kiraye ta kadar ku kenan gada wanda ake hawa daga wannan gaba kenan a tsallaka wannan gaba to haka akan mutar jahannama ubangiji subhanahu wataala ya shata wannan gada wanda ake kiranta sirati wanda kuma kowa sai ya bi ta kanta wannan gada ita kuma tana kasancewa wato bayan an yi hisabi an lissafa ayyukan bayi bayan hisabi akan dora sikeli a auna ayyukan bayi idan aka dora sikeli sannan bayan haka kuma ake shata siradi sannan a ce jama'a su zo su hau kowa gaba daya sai ya hau hatta da manzannin Allah kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa in minkum illa wariduha babu wani daga cikin ku face sai ya gangaro ma wutar jahannama ma'ana sai ya hau siradi maza Allah ya ba mu labari wasu za su wuce tankar walƙiya sahabbai suka ce ya rasulullahi menene misalin walƙiya yace shin ba ku ga walƙiya a cikin kibtawar ido ta kanje ta dawo kafin ka kibta ido walƙiya ta je ta zo to wasu tamkar walƙiya za su wuce Allah ya sanya mu a cikin su wasu za su wuce kamar motsawar iska guguwa wasu za su wuce kamar sukuwar dawakai wasu za su wuce da tafiya wasu da rarrahi wasu da jin ciki waɗannan ba sa wucewa za su rufta cikin wutar jahannama Allah ya kare mu domin sun lafci kaya a rayuwarsu kuma manzon Allah ya ce dama da hauni wato akwai wasu ƙugiyoyi an kafa su manzon Allah ya ce an umarce su game da kama duk wanda aka ce su kama in an hau wannan siradi manzon Allah ya ce ba wanda ke magana sai annabawan Allah da manzanni su ma iya abin da suke faɗa Allahumma sallim Allahumma sallim Allahumma sallim ma'ana Allah gyara Allah gyara iya abin da annabawan Allah suke faɗa wanda ya gabata muka ce anan ya kamata in muna da lura mu gane cewa istigasa ibada ce ba a neman tsari da kowa in banda Ubangiji subhanahu wataala lokacin da bawa ya faɗa tsanani an hau siradi ne fa ba mai magana sai annabawan Allah annabawan Allah iya abin da suke faɗa Allahumma sallim Allah gyara Allah gyara amma yau kai tuntube maimakon ka ce Allah gyara sai ka kama sunan wani can daban wanda ma bai san ba mai ka faɗa wani kaje yana ya jelani wani yana ya kailani wani ya ce ya badawi wani ya ce ya dan amina wani ya ce ya dan fudiyo wani ya ce ya wani haka zaka ji mutane su shi kuma wannan kira shirka ne duk wanda ka kiraya kai shirka da Ubangiji subhanahu wataala shirka kuma babba to shine ma da yake cewa wasiradi wato da siradi sai yace wal mizani wato da sikeli wanda Allah zai girka domin auna ayyukan bayinsa shi wannan sikeli Allah kadai ya san yanda yake nasi na alqur'ani ya tabbatar mana da shi haka da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa wal waznu yawma idhinil haqq ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ubangiji ta'ala yace auna ayyukan bayi a wannan yini alhaqu awne wanda yake na gaskiya wal wasnu yawma idhinil haqq awon da za a yi a ranar kiyama awo ne na gaskiya awo ne na adalci Ubangiji ta'ala ya ce duk wanda kayan awon shi na lada yayi nauyi ya rinja yin zunubi waɗannan su ne marabuta da gidan aljanna Allah ya sanya mu a cikin su sai ya ce wanda kuma kayan awon shi na lada yayi rashin nauyi to waɗannan su ne suka tabar da kawunan soli ya zabilahi wanda makomar su ita ce wuta kamar yadda ya faɗa a cikin suratul mu'minun wa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun kamar yadda ya faɗa wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya to shi wannan awo kusan kala uku ne ayyukan da bawa ya aikata wani lokaci su ne Allah yake sawwara su sai su koma wani abu gangan jiki su ne za a zuba a cikin mizanin auna kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa ad-duhuru shadrul iman sai yace walhamdulillahi tamla'u al-mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal-ard manzon Allah yace shi tsarki rabin imani ne sai yace fadar alhamdulillahi na cika mizanin bawa a ranar kiyama kaga alhamdulillahi da kake fada Allah zai sawwara ta ta koma wani abu gangan jiki a saka ta a cikin mizanin bawa a ranar kiyama ta cika suke kuma haka hadisi ingantacce na cikin sahihul bukhari a ƙarshe ne hadisi na ƙarshe manzo Allah yake cewa kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fil mizani habibatani ila arrahman sai ce subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi yace kalimomi biyu masu saukin fada akan halishi masu nauyi a cikin sukelin bawa sai yace waɗanda suke da matukar soyuwa a gun ubangiji subhanahu wataala shine fadar subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi manzo Allah ya faɗa cewa waɗannan kalmomi suna da nauyi a cikin mizani kuma haka aka tambaye shi aka ce masa wani abu ne ya fi nauyi a cikin sikelin bawa manzo Allah yake cewa ma min shay'in athqalu fi mizanil abdi yawmal qiyamati min husnil khuluq aw kama qala yace babu abin da ya fi nauyi a cikin sikelin bawa a ranar kiyama saboda kyawun hali da dabi'a kyawawan halaye sun fi komi nauyi a cikin sikelin bawa a ranar kiyama shi ko kyawun hali abubuwa ne guda uku abu na hurku sakin huska ka ringa walwala duk wanda ka gani kamar ka goye shi abu na biyu yawan kyauta abu na uku kamewa ga barin cutar da jama'a duk wanda ya hada waɗannan abubuwa guda uku shine mai kyawun hali talaqatul wajhi wa badlun nada wa kaful aza sakin fuska da yawan kyauta da kamewa ga barin cutar da jama'a wannan shine ake kira da kyawun hali yafi komai nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama waɗannan hadisai suna nuna mana aikin da bawa yayi su ne Allah zai sawwara su sannan a saka su cikin mizani a auna su a ranar kiyama wani lokaci littafin aikin bawa shine za a kawo a saka cikin sikelin a auna kamar yadda hadisul bifaqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar kiyama za a fito da wani bawa gaban ubangiji subhanahu wataala idan aka auna wato sai a bashi masa wato sai littafin sa na miyagun ayyuka littafi da riba daya manzo Allah yace za a baje masa kowanne littafin tsawon shi ya kai iya ganin sa a lokacin nan bawa sai ya rasa yanda zai yi hankalin sa ya tashi hankalin shi ya tashi yana gani ya halaka ubangiji ta'ala sai ya ce masa ya kai bawa na kwantar da hankalinka wannan yini fayini ne na adalci a lokacin da aka baje masa wannan littafi riba daya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ubangiji ta'ala zai faɗa masa yace a tunkiru min hadha shay'an shin ko kana musan wani abu daga cikin wannan abin da ke cikin wannan littafi a wala maka katabatiyal hafizuna mala'ikuna masu rubuce ayyukan ka shin ko sun zalunce ka sun kara maka laifin da baka yi ba a lokacin nan bawa sai ya ce la ya rabbi ya ubangiji na a mala'ikunka ba su zalunce ni kuma ba na musan komai daga cikin waɗannan abin da yake cikin wannan littafi na tabbata aiki na ne ubangiji ta'ala sai ya ce masa alaka uzurun aw hasana shin kana da wani hamzari da zaka bada ko kana da wani kyakkyawan aiki na daban a lokacin nan bawa sai ya dima wuce sai ya ce a'a ya ubangiji na bani da wani kyakkyawan aiki na daban kuma babu wani hamzari da zan bada ubangiji ta'ala sai ya ce bala inna laka indana hasanatun wahida kuntar rahankalinka kana da wani kyakkyawan aiki daya daya a gunmu wanda mun tada da maka shi la zulma alayka al-yawm ubangiji ta'ala yace a yau fa babu maganar azalunci ka yau yini ne na adalci manzon Allah yace fa tukuraju lahu bi taqatin fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah manzon Allah yace sai a fito da wata elkart iya abin da yake cikin wannan elkart shine ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ubangiji ta'ala sai yace ahduruhu ku zo da shi a aure aikin shi shi wannan bawa idan aka zo da shi sai ya ce ya rabbi ya ubangiji na ma hadhihi al-bitaqa ma hadhihi sijilla ina wannan ilkarti ina wannan littafi da riba da yaya za a yi ta iya musu yaya za a yi ta rinjaye su fa yaqulu ubangiji ta'ala sai ya ce innaka la tuzla kai ba za a zalunce ka ba mun faɗa maka wannan yini yini ne na adalci maza Allah ya ce fa tuba usijillatu fi kiffa wannan littafi da riba da sai a dora su a tafin su ke wal bitaqatu fi kiffa atafin na daban sai a dora wannan alkart manzon Allah yace fa qashat as-sijillat wadannan littattafai da riba dai gaba ɗayan su yayi sama manzon Allah yace wa saqulati bitaqa ita kart inda aka dora atafin guda sai ta yi nauyi ta yi kasa manzon Allah yace wala yasqulu shay'un bismillahir rahmanir rahim babu wani abu wanda yake rinjayar sunan Allah kaga anan littafin aikin da bawa ya aikata shine ake aunawa a ranar kiyama wani lokaci akan zo da shi bawon shine za a dora akan sikelin a auna kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu la ya'ti ar-rajulu al-'azimu as-samin yawm al-qiyama la yazinu inda Allah janaha ba'uba manzo Allah yace a ranar kiyama za a zo da mutum wanda yake koshashe mai kiba manzo Allah yace a dora shi akan sikeli manzo Allah yace ba zai yi daidai da nauyin fuffiken sauro fuffiken sauro ma yafi shi nauyi wannan hadisi hadisi ne tabbatacce manzo Allah sai yake cewa waqra'u in shi'tum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba za mu tabbatar musu wani nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama ko an dora su ba za su yi nauyi ba gaya duk kibar shi duk girman shi amma fuffiken sauro ya fi shi nauyi kaga wannan hadisi kine yana nuna mana wani lokaci dan adam kin shine za a dora akan sikelin a auna haka hadisi na cikin musnad na al-Imam Ahmad wato Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya hau itaciyar aswaki yana kakkabowa domin akan kakkabo ma wato dabobi su ci saboda shi makiyayi ne iska sai ta ringa rauda wannan iccen aswaki shi ko iccen aswaki ba wani katon icce bane rashin nauyi na Abdullahi dan Mas'ud ga yana da kwabri wanda yake siri siri kuma ba nauyi ba gare shi iccen kawai sai ya ringa rauda shi iska tana kadawa yana yawo da shi wato wasu jama'a daga cikin sahabbai sai suka kirkire da dariya suna masa dariya gaya rashin nauyin shi yasa yace yana kada shi da shi manzo Allah sai yace mimma tabahakun me kuke ma dariya sai suka ce ya nabi Allah min dikkati saqaihi wato rashin kaurin kwabrin shi shine muke ma dariya kwabri ne wanda yake siri siri manzo Allah sai yace wallahi nafsi biyadihi yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa sai yace lahuma asqalu fil mizani min uhud yace kwabrin dan Mas'ud sun fi dutsun Uhud nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama dutsun Uhud fa gaba ɗayan shi manzo Allah yace kwabrin dan Mas'ud yafi shi nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama wanda dutsun Uhud a cikin Madina ma sai kai tafiya kusan kilo 14 a shimfida shine kuma ba ya tsaya ba shine har hanyar Makka to gaba ɗaya duk girman dutsen Uhud kwabrin dan Mas'ud ya fi shi nauyi a cikin sikeli a ranar kiyama kaga wannan hadisi ne ke tabbatar mana kenan bawa akan zo da shi a dora shi akan sikelin a auna shi a ranar kiyama to shine a nan malam yace wal mizan yace da shi sikelin yace shi ma mun yi imani da shi dan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.